والسلام على أسر النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نتابع الألف ياي وقريبا nuna mana problem sun mu a duniyan ce da kuma kaɗan daga cikin problem ɗin da ya shafi mu a nan Najeriya. Kamar yadda kowa ya sani shi ne, babu abin da ke ba mutane zaman lafiya da kwanciyar hankali, wato irin bin hanya da Allah maɗaukin sarki ya tsara al'umma, wanda za ka ga cewa dukkan wata al'umma ta dadin kanta a cikin damuwa, za a ga cewa kaucewa ƙa'ida ta Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin da ya jefa al'umma irin wannan lamura. Ta misali, idan mun kalli iyayenmu a baya, za mu ga cewa la'alla iliminsu bai yi yawa irin ilimin da ake da shi a yanzu ba, ilimi na zamani da ilimi na addini. Don a da kafin ka samu profesor za ka daɗe, amma yanzu profesor ya zama kamar abin nan, kowane layi kowane lungu akwai profesor, kowane lungu kowane layi akwai dakta. Da a fage gaba ɗayan kana neman dakta sai ka sha wahala, amma yanzu ga su nan bididi da yawa. To wannan me yake nuna ma, abin da yake nuna ma cewa biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala idan har ana son al'amura ta bude dai shine daidaitawa da Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ka zaga a cikin Alkur'ani Allah ya faɗa ayoyi da yawa da yake nuna cewa warware alƙawarin da ke tsakaninmu da Allah shine ya ja mana halin da muke ciki. Misali, Allah ya ce wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakaffarat bi an'ami Allah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah ne ya buga misalin wani gari. Garin ya kasance wato yana da zaman lafiya, yana da nutsuwa, sannan abincinsu yana zo musu a yalwace ta ko'ina. Amma sai suka kafurce wannan ni'ima ta Allah, maimakon yin biyayya ga Allah sai suka je kuma suna saɓa ma Allah. Wannan ya sa Allah ta'ala ya janye, ya ɗanɗana musu wato ya jarrabu wannan mutane da yunwa da kuma rashin zaman lafiya. Allah ce fa zaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. To wannan ka'ida ce ta Allah, in dai zamu asaba ma Allah tabaraka wa ta'ala to za a shiga cikin matsala. Shi yasa yace wa ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Wani gurin yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. To da haka dole society, kowane ƙasa, kowane jiha da ake son ya zanto cewa an yi rayuwa ingantacciya, to wannan abu ya kamata a gina shi akan asasi kamar haka. Ya kamata a gina shi akan asasi kamar haka. Na farko, a gina wannan mustama na musulmi, wannan society na musulmi akan lafiyar aƙida ta kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa za ka ga lokacin da Dr. Zunɗan da muke jirabi ya mana magana cewa lokacin da Annabi sallama ya ce da kafiran Qurayshawa ku ce la ilaha illallah sai ku tsira, wannan yasa sai suka fahimci cewa da shugabanci da economy da duk wani abu wanda yake mai mahimmanci ne wajen jagorancin al'umma, kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne don ya karɓe shi. Da haka duk sosaitin da yake so ya kima ya daraja, to sai an kina shi akan wannan asasi na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala. Da zama wannan sosaitin an gina shi akan taimakekeniya da rashin ƙyashi da rashin hasada, wannan al'umma ta an gina ta akan haka. Al'umma ta ginu akan taimakon junanta, ta ginu akan wato rashin hasada da rashin tashi a cikin wannan al'umma. Kuma sai an gina wannan al'umma akan ɗabi'u kyawawa, ɗabi'u na gaskiya, ɗabi'u na amana, ɗabi'u na tausayi na adalci da kyautatawa, ɗabi'u na kankantar da kai da sadar da zumunci. Wannan ɗabi'u ne da al'umma take tafiya da su, wanda kuma a yanzu da kake gani shi ne abin da muka rasa. Sannan al'umma in ana so a gina society mai kyau, sai an tabbatar da equality a cikin wannan society. Equality shi ne kowa ya zama a gaban doka daidai da daidai mutane suke. Daidai da daidai, iya da cikin abin da ya halakar da waɗanda suka zo kafinmu shi ne idan babba daga cikinsu ya laifi ko ɗan babba ta kyale shi. Amma idan talaka ko mai rauni ya yi abu kuma sai a ɗan mai da hukunci. To da haka dole sai an gina al'umma a kan wannan. Wallahi sai an gina wannan al'umma a kan ilimi da kuma aiki da ilimi. To in mun kalli wannan abin da na lissafa, sai mu reflection su a kan yanayin da muka ɗauki kanmu a Najeriya. Tambayar da za ka yi shi ne, mu da muke da musulunci a arewa, mu da muke da dokoki na Allah, mu da muke da gaskiya da amana da san zaman lafiya da taimakon juna, ya aka yi zama ɓangaren mu ne kaɗai babu zaman lafiya a cikin shi? Ya aka yi rikici mana yawa? Rikicinmu suna da yawa. Na farko dai ka san akwai rikicin Boko Haram, akwai banditry da kidnapping, wannan dai yana ciki. Akwai rikicin daba, duk namu ne wannan. Rikicin daba wannan namu ne. Sannan akwai rikicin da ake so ake ƙoƙarin haɗa shi shekara da shekaru, shi ne rikicin ƙabilanci tsakanin Hausawa da Fulani. Sannan ga rikicin cikin gida na addini. A haɗa rikicin addini, la'alla tsakanin izala da tariƙa, tsakanin wane da wane, a haɗa rikicin addini don wannan shi ne zai kunzuri mutane ya zanto cewa an ƙarar da al'umman mutane sun zama cewa sun rasa tudun dafa. Ana so a tabbatar mana da wato wannan rashin zaman lafiya kuma ya kamata. Wannan yana cikin yankinmu. Kaga matsalarmu shi ne ta farko shi ne ba mu da tsaro. Kamar yadda ma na yi magana mu kalli tattalin arziki, duk wani abu da yake na gaske ne an yi kudu da shi. Mu kuma an bamu da joblessness, rashin aiki, an bamu da rigima, an bamu da tashin hankali. Yanzu ma na gaya mana in kana magana akan wani karatu, wani abu da na tuna lokacin da yake bayani, lokacin da muka je law school ni a Kano ne, amma abin da zai ba ka mamaki Kano ai yankin arewa ne, ya kamata a ce ƴan arewa sun fi kowa yawa a Kano, amma an mu 700 da wani abu, 400 da wani abu a nan ne. Kuma abin da zai ba ka mamaki har ta magarantu irin science and technology kaga wannan ka'ida ba sa yin law. To amma akwai jinan interlocking da ake shi ne kowa zai zo ya ce ni ɗan kaza ne daga makaranta kaza, ni ɗan kaza ne daga makaranta kaza, sai ka zo ni ya zo ya ce shi ya zo ne da makaranta, misali kamar ya ce mai ya zo daga KUST irin wajen. Kaga wannan sciences based school ce kawai a makarantar sciences ce, amma sai ka ce sun ware lokaci sun nema sun je sun yi karatun law daga makarantar sciences kuma sun zo har law school. Kuma ba wai a Bayelsa ko a Enugu ko a Lagos ba, a'a a Kano sun fi mu yawa. Ke ga tunanin ka je Lagos, in ka je Bayelsa, in ka je Enugu, tun da na ma guda shida ne, Bayelsa da Lagos da Enugu, nan kuma da Kano da Abuja da kuma ina da Adamawa. Kuma dama ta Abuja ma wannan sun fi mu yawa a cikin ta. Ta Kano sun fi mu yawa a yankin ta, wacce ba zan iya bayar da shaida ba ita ta Adamawa domin ba ta zuwa na ganta ba. Amma mu yanzu nan an zo an ban mana da rikicin daba da rikicin gaza da rikicin gaza. In ka zo kalli tattalin arzikin ƙasa ba mu da komai. Ba mu da komai. Wannan matsalar mu ne, to inda babban matsalar mu take shi ne wakilanmu kamata a ce suna representing mu da assembly da house of representatives da kuma senators. Kamata a ce mu suke wakilta. Kuma constitutionally abinda constitution ya ba su guideline, suna da dama su yi doka, suna da dama check and balance duk abinda aka kawo sai sun duba sun ga al'ummarsu za ta cutu ko za ta ƙaru. dan zalu cutu suke gare shi kai ban ga muku waɗannan gidajen guda biyu suna da dama na impeachment na shugaban kasa idan bai yi abin da ya kamata ba to kaga in kana neman matsalolin mu na gaba da yawa daga cikin House of Representatives da yawa daga cikin senators mu waɗannan su ne matsalolin mu domin ba sa wakilta mu me yake nuna ba sa wakilta mu yanzu ka ɗauki wannan dokar ta tax reform bill kowa ya tabbatar akwai cutuwa a ciki amma ba su tunda bukatun su suna biya idan su bai kai kai ba yanzu ka dubi wannan shugaban INEC ɗin wannan shugaban INEC ɗin fa brief ya rubuta ya kai America cewa akwai Christian genocide a Nigeria cewa ana wa kristoci kitan tsaye dangi a Nigeria wani kirista ake kashe a wani kirista in ma ana kashe kristoci la'alla ka ce before waɗanda ake kashewa 1 over 6 ko 1 over 5 ba ne amma 5 over 6 kuma waɗannan ƴan ƙarewa ne musulmi su ne ake kashewa amma ka taɓa ganin sanatoci sun fito suna magana yanzu ka dubi wani abu akan transmission da transfer na result kana yin zaɓe daga waya kamar sai ga cewa wani mun sun kai kaza yanzu wani kaza ne yanzu kaza ne aka ce a'a sai dai a transfer da gurin zaɓe zuwa collection center a rubuta a takarda a kai a nan kuma suke yin duk abin da za su ba ga sanin sun fito sun caji jijiyar wuya ba dan Allah wannan abin daraja sai ya kai duk da mutanen da ake yi a katin nan fa da ya wuce tsakanin fara da katsina da sauran gurare an kashe mutane sun fi ɗari uku sama da mutum ɗari uku an kashe shi shugaban yana nan ba jaje sannan matsalolin mutum gaba su ne gwamnoni da yawa daga cikin gwamnoninmu sai 'yan kaɗan yanzu da za a zo a ce musu a daren ababin misali a ce ana ba su giran na 1,000 sai a zo a ce an dawo da shi 800 gaba ɗaya za su haɗu su je gurin shugaban ƙasa su ce musu yadda ba amma wata matsala ce ta shafi al'ummarsu da suka taɓa zuwa suka ce lalle ba su yadda ba sai an yayi wa al'ummarsu wannan matsala mu yanzu a arewa muna da wata matsala ta matsalar tsaro yanzu kuna a matakin farko babu da wata matsala ta matsalar tsaro ana kashe mutane ana kone gidajensu da dukiyoyinsu ana kone dabbobinsu kuma wannan duka makirci ne ga arewa domin an san mu arzikinmu yana cikin kiwo yana cikin noma to yanzu ai ba kiwon ko ba noman tsarki ne mun zama talakawa kuma su gwamnati kiwon da noman suna nan a yankin suna kokarin yin nasu ga hanyoyin da suke ganin nasu zai yi mu sun talauta mu su kuma sun azurta su kansu gwamnatinmu ba za ta ɗauki kanmu ba sarakunanmu na musulunci da gargajiya wanda da abu yana faruwa za a ga an haɗa kai an yi abin da ya kamata yanzu kana jin labarinsu ina labarinsu yake me suke yi mana duk abin da ake so za a yi kuma za su shiru yanzu kalla ta zanga-zanga da ake akan wannan gyaran na electoral act akan transmission da wannan transferring akan vote buying da sauransu akasari ma wanda suke yin zanga-zanga za a ga babu wani mu an kashe mana zuciya ba wani motsi da za mu iya yi in ma ba a yi zanga-zanga ba to a yi addu'a mana to gwamnati ba ta kanta ba la'alla wanda ya rage wa al'umma su ne malamai sune malamai sune suka rage wa al'umma to amma malamin suna yin abin da ya kamata sai 'yan kaɗan daga cikinsu yanzu kwanan da ke Bashir Aliyu Umar ya fi kai magana akan tax reform bill ya fi kai magana akan wancan amurfitan wannan chairman na INEC amma malamai nawa ne suka fito suka ƙarfi maganar ta nawa ne malamai nawa ne suka fito suka ƙarfafi maganar da ta Bashir Aliyu Umar cewa ba mu yadda ba sai an cire amurfitan saboda ba zai mana adalci ba tax reform bill ba mu yadda ba saboda kaza da kaza suwaye kai dole akwai matsala dole akwai matsala in mun je mun kalli talakawan gaba ɗayan mu talakawan ma kanmu muna da matsala hatta a siyasa ta cikin gida ba abin da muka iya a siyasa sai zagi sai cin mutunci shine abin da kada ka iya zagi cin mutunci in kana ra'ayin siyasa ko malamin ka ko shugaban ka kai waɗansu har iyayen su in dai kai abin da ya saba wa yanayin su waɗannan iyayen sai kun gane kurin sa a wannan lokaci yan tare da duk wannan cutar da aka yi mana matasanmu da muke da su da yawa waɗanda ya kamata su fito taimaka a wajen zaɓe a zaɓi mutum na gari a'a su ra'ayinsu za su zaɓa kuma duk wanda ya saba ra'ayin za su zage shi kaga muna da ƙalubalen tarbiyya ba tarbiyya ƙalubale na tarbiyya babu wanda shi ne halin da muke ciki ko matsalar wannan shi ne in ka kalli problem ɗinmu a arewa wannan shi ne problem ɗinmu gaba ɗaya hatta harkar tsaro sai da aka sa siyasa a ciki harkar tsaro sai da aka sa siyasa a cikinka aka yi wani creating wani thing cewa a yi sulhu ko ka a yi sulhu daga nan malamai sai suna kumfar baki wannan ya ce a yi sulhu da 'yan ta'adda wannan ya ce ka a yi sulhu da 'yan ta'adda wanda haka asali 'yan ta'addan nan hukuncin shi ne hukumar ɗauki mataki a kansu a dokokin Najeriya ko kuma a doka ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne asali wanda suke cewa a yi sulhu hujjar sayin sulhu shi ne ba wai ku ce da wannan shi ne asali ba a'a sun gamsu ne shugabannin ba za su ba to me ya sa shugabannin ba za su maganin wannan matsalar ba kaga wannan tambaya ce da ya kamata a ansa ta shi yasa babu wani haske sama da hakkin musulunci babu wani haske sama da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka iya daga cikin primary responsibility da musulunci ya dora wa kanka shine kiyaye addini kiyaye rai rayukan al'umma na daga cikin wato abubuwan da shari'ar musulunci take shine wannan kiyaye rayuka na al'umma kuma wannan iya daga cikin abin da ya kunsa a cikin section a cikin chapter 4 na 1910 constitution dole ne a kare rayukan al'umma dole ne amma yanzu yake da waye yake da tabbata kan rayuwarsa waye yake da tabbata to kaga wancan abin da aka faɗa na cewa addinin musulunci sai an gina shi akan aqida lafiyayya aqidar kadaici Allah tabaraka wa ta'ala da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mu da muke cikin masallacin nan muke jin wa'azi waye ɗaya a cikin mu irin wanda da ta'zim Allah ya ba mu labari mai aikin bankin nan wanda saboda ya tsere bar aikin bankin koma shara waye zai wannan waye zai mutanen da kullun rigima ce akan kudin da bai ta karya karya ba mutanen da kudin rigima su har yanzu a Najeriya ba waye ba rigima ke akan masallaci da yan kwamiti da limami ko da liman da na'ibi kullum mu yanzu waje wannan tsirin da nesan da aka yi mana mun zo mun tattaro mu a masallaci za mu rayu a nan muka rayu kowa ya taho masallaci shi sa kuɗin da ba kuɗi ba ma mu ganin su muke a kuɗi mu zo mu ta rigima a kansu kuɗin da ba kuɗi ba muna ganin su a matsayin kuɗi to gaskiyar magana shi ne dole sai mun koyi kayi rayuwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba manta ba hadisin Malik Auf ibn Malik al-Ashja'i hadisin waɗansu mutane guda tara da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan kade ta Allah akan sallah akan kaza akan kaza sun zo za su tafi manzo Allah ya kira su ya ce ku zo in gaya muku wata magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sirri gaya musu ya ce kada ku rubuta kowa komai ya ce na rayu da waɗannan mutanen sai na gano cewa ko a kan bishi mutum yana kan dabbarsa bulalarsa ta faɗo dan kai ya roƙo ba ya ce wani mai komin bulalarsa sai dai ya sako ya ɗauka sannan in ya ɗauka sannan ya hau kan abin hawan sa ya tafi wannan bai ce na ba shi ne dogaro da kai da neman na kai da yawan mu ba mu da dogaro da kai ba mu da neman na kai kowa a'a so yake yana zaune ya samu mota ya samu gida, ya samu kuɗi, ya samu kyau sun fi mani. Wannan yasa wanda ya kai girma ya je gurin ƴan gwamnati ne ma ƴan siyasa. Wanda ko bai kai girma ba ya tsona yana yin mula a unguwa. Kullum ana zaune a masallaci, da haka wannan masallacin kila shi ma yana ba da wani abu, da haka sai duk masallaci ba a zaman lafiya. Amma da kowa zai samu hanyar da zai nemi nasa na kansa, to ina jin da an samu sauƙin waɗannan abu. Shi yasa ga dukkan annabawan Allah suna da sana'a. Ba na annabi da ya zo na ce a'a ni ina zaune a gida kaza kaza kaza, a'a da sana'a su. Wani ya yi kafinta, wani ya yi kiwo, wani ya yi ɗinki, wani ya yi noma, haka annaba suke. Amma tambaya kai mai sana'a ka mai aikin ka? Mai sana'a ka mai aikin ka? Sannan waɗannan ƴan siyasan gaba ɗayansu a cikin mafitan me ya zame da su? Me ya sa suke rigima akan transmission da transfer? Shi ne saboda sun san biyu ba su yi wa al'umma komai ba. Ba su taimaki al'umma ba sai ƴan kaɗan daga cikinsu. Sun tabbatar an zo za a zaɓe na Allah da annabi sai sun faɗi. Kuma wannan ma shi ne abin da ya kamata mu yi, mu kayar da su don wanda zai hau ya gano cewa in bai yi abin arziki ba shi ma kayar da shi za a yi. Amma sun zo sun cuce ku, sun ci amanar ku, sun zalunce ku, sannan kuma sun zo suna ba ku taliya, suna ba ku kaza, suna ba ku kaza, kuma kun yi duk kuɗaɗe. Kun yi duk kuɗaɗe. Ai duba za ku duk wanda yake akan mulki duba lokacin da ya hau dala nawa take, kuma yanzu ina ta koma? Fetur nawa yake, ina ya koma? Tattalin arzikin Najeriya nawa yake a lokacin da ya hau, yanzu a ina yake? Duk wannan abubuwa ne da za a auna. Kai talakawa ya suke rayuwa a da, ya suke rayuwa a yanzu? Duk wannan sai mun duba, sannan sai mu zaɓi mutumin da shi ne ya dace mu zaɓe shi. Amma za ka zo kai wani abu, wani a cikin tola ko a cikin fenwan ya rubuta wani abu, duka sai dai analysis na waɗannan abubuwa. Zamanin Goodluck Ebele tana son dala 160 ce, zamanin Buhari 300 da wani abu ce, wannan gwamnatin zamaninta daga 1300 ne zuwa 1500. Man fetur zamanin Goodluck 87 ne, zamanin Buhari kaza ne, amma yanzu ya fara daga 600 da wani abu zuwa 1000. Kuma an ce an cire man fetur, talaka zai samu sauki. Ana cire subsidy, an ce talaka zai samu sauki, ina sauki ne? To ya za'a yi shugabanci kullum sai dai a shiga wahala? Wallahi bari na gaya mana, in har mafita muke nema, abu na farko shi ne mu koma ga Allah. Shi ne mu koma ga Allah, domin a lokaci da dama Allah yana kawo mana musibu da bala'i ne don mu koma zuwa gare shi. Rashin koma zuwa ga Allah yana nuni da cewa mun samu matsala guda biyu, kamar yadda ya faɗa cikin suratul An'am, walaqad arsalna rusulan min qablik, ba wannan ba, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa sayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Allah ya ce mun aika zuwa ga al'ummomi kafin kai. Malamar tafsir suka ce ana kaddara wata kalma anan shine fa kadabuhum, sai suka karyata wannan manzanni, suna karyata su fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh dharra, sai muka kama su da cututtuka, muka kama su da talauci da musibu. Amma mai la'allahum yatadarra'u, dan su zo su kaskanta a gaban mu, su bar wannan laifin su dawo zuwa gare mu, su gane mu ne muka cancanta kaskanta a gaban mu. Allah ce falawla idza abun ba'athna tadarra, ne sa dan me da bala'in me zo musu zo sun ga kaskanta a gaban mu. Duk wanda ya gan shi a cikin bala'i ko bai koma ga Allah ba, to matsalar ta guda biyu ce. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, zuciyar ta bushe, zuciyar ta riga ta bushe, sannan shaitan ya ƙawata musu abin da suke yi a matsayin daidai. Mu fahimci wa ɗan siyasa da suke gani, wallahi wannan bala'i da muke ciki na talauci da musiba, wallahi suna da su ne ummul aba'i. Dan da za a tattaro kuɗin da kowa ya sata ɓarayin cikinsu daga 1999 kawai zuwa yau, a dawo da Najeriya shi, wallahi da Najeriya ta zama ƙasar da ta fi kowace ƙasa arziki. mutum ɗaya ya tace abin da mutane dubu za su lura kuma daidai ne hankali kuma kun ji za ku karɓi aiki a haƙƙin gwamnati ne ya muku girman kai wai mutum ne muku sata kuma yake muku girman kai ɓarawo ne ba ya tace mutum ne fa yanzu ya zo yi ma sata ka san ya ma sata kuma ya ma girman kai in Allah zai mutum zai ma sata kuma ka bari ya ma girman kai guda kowa a yankinsa mafita kowa a ɓangarenta mu koma ga Allah mu gyara har ƙasa zuwa ga siyasa mu yi abu don Allah sannan abu na gaba da zai ba mu mafita wallahi shi ne yin abu don Allah ne hatta mutum in za a ƙaurace shi ka ƙaurace shi don ya cancanta ko don mutumin ya cancanta ko kuma ya fi wanda suke karawa dama-dama kuma ni wai tambayar da zanyi ko ku duk taron kuma gurin bai saba za ku yi siyasa ba ka ji wata irin fikira da muke da ita ai siyasa ɗan iska ne suke yi amma in za ku je na masallaci ku je gurin ɗan iska su ba ku taimako za ku aurar da yara ku je gurin su ba ku taimako a kuɗin sata za ku yi kaza ku je gurin su ba ku taimako malamai su je gurin su neman taimako masu kuɗi su je gurin su neman taimako talaka su je gurin su neman taimako sarakuna su je gurin su neman taimako kun ce kuma ɗan iska ne kuma kun farko kun bar da madafun iko ku mutanen kirki ku je ku shiga in kun shiga akalla ko barna 30 bisa 100 kuka rage ai an samu an rage wani abu amma kawai sai mu zauna a masallaci wai kowa shi dan masallaci ne manzala ta salama shugaba ne manzala ta salama mai sana'a ne manzala ta salama komanda ne na yaki manzala ta salama duk wani field da addini zai ci gaba na alkhairi manzo Allah shine gaba amma ko mun zauna mun zauna kowa sai da ganci a gefe ya rike Qur'ani sai karatu Qur'ani cikin dare da ranar ka je siyasa amma dole ne sai an je an shiga siyasa a nan gurin a samu wato shugaban jam'iyya na waje a samu na local government a samu na state a samu na kaza dan a samar da mutane da ke da kirki amma mun bar mutane sun sace dukiyar mu sun talautar da wato jama'ar mu sun jahilcin da kwakwalwarsu saboda me yanzu ga kamar yadda malami magana akan ilimi ta barbarwar ilimi wallahi bari ga muku illa da siyasa ta mana akan ilimi kun san cewa ana daukan mutanen da wucin cancanta ana ba su koyarwa akwai mutumin da ni muna HS1 ya daina zuwa makaranta in yanzu na so in tsaya in tsaya da sunansa yan muna HS1 ya daina zuwa makaranta amma da ƙarshe ina kantowa a makarantar muna da wata makaranta malakul Qur'an ya maka take tsaron da hajjaka diyar Qur'ani to sai aka register da gwamnati sai aka turo shi makarantar wallahi small letter da capital letter yake hada dole ke na makarantar kai rubutu take da cewa wannan na san mutumin da yake korawa take da aro a daidai wannan lokaci ne bi ne wannan amma take da aro yake yake ne bin shi da zuwa kan dare bayan karwa take da wani yake fara aiki ne to sai ilimi ne cigaba me yasa ya kamu saboda wani dan unguwarsu ya zama chairman a local government shi ne kawai dalili ya gaba abin da zai isa masa to bari ya cutar da al'umma bayan sace mana kuɗi da suke yi da ba wa yaran mu ƙwaya da ƴan daba da suke ɗaure jinji to kuma sun zo suna kawo kwak malamai suna kawo su a bidiyon mutane kuma duk wannan wai ba za mu duba wai mu gyara ba kai kila abin da zai rufe da shi kalli matsalar mu kawai ta shaye-shaye wallahi yanzu zai wahala a nan gudun wani ya ɗaga hannu ya ce duk dangin su daga a zuwa z ba ɗan ƙwaya zai wahala mutum ya ɗaga hannu ya ce mu danginmu daga a ɓangaren uwa da ɓangaren uba a zuwa z babu ɗan ƙwaya a cikin danginmu wa zai iya faɗa wannan kwabarin jawa muku na'u kun san mai dalilin da yake ake tunkuɗo ƙwaya arewa duk sun ce wai alfawakihu unwanul khawatim da abin da mutum ya fara da shi yake kare rayuwa ma'ana in ka ga dattijo a masallaci kamar Alhaji Lawal to tun yana yaro yake zuwa masallaci duk wa'ansun da suke da ganka a masallaci tun suna yara suke bin wannan hanyar farkonsu ne nuna ƙarshensu to duk yaron ku dai fara yarintarsa da shan ƙwaya to in ya zama tsoho ɗan ma gara za ka yi shi wani kakanmu muna makaranta Allah ya sha biya mana ya ce ku dage ku karatu Qur'anin nan kinka ranar da za ku yi ba ta zo yace ku sani duk inda ga tsohon banza guda tun yaran banza ne yanzu shine sai ake kawo mana kwayoyi duk da dokokin da muke da su akan kwayoyi amma mutanen da suke daure yan kwaya kindi za ka shama mai akwai wata shekara da ake cewa mun je bila mun je maulidi ina jin malam salam anan ma fitowa yayin magana a nan gurin ko yace sun ho presidential jet kun tuna hudumar da yake yace sun ho presidential jet to wannan haduwar da aka yi hutu ne aka yi kuma hutun ya dace da watan maulidi matin shugaban kasa a lokacin Aisha Buhari sai ta gayyaci malamai abin da aka tattauna a gurin abu ne da ya shiga gari a lokacin an tashi a media shi ta zan faɗa ne an yi magana ne akan kwaya da ita da marigayi Abba Kyari burinsu shi ne yaya za a yi tackling shigo da kwaya arewa in an sa an kama su a hanya tsakanin gurin wanda ya kamata su kama su da gurin da ya kamata a kai su a yanke musu hukunci a nan sai a samu matsala sai kawai mutum a kai shi to a lokacin ita burinta malamai su bayar da shawara a yi task force a yi mobile coach ana kama mutum nan take a yanke mai hukunci a kai shi kuri shi ma wannan abin ya ke yiwuwa saboda yawan mutanen da a sama suke da alaka da kwaya kuma suke kokarin dole sai an kyale yan kwaya sun kara akwai sanata a nan garin ya fito fili ya faɗa ya ce da yawa daga cikin yan majalisu suna da hannu a cikin abin haka ya faɗa na san faɗi sunanka a media ya faɗa tun da ya faɗa a media ka ga ya zama wannan public abin nan zan yi bayani a kai shi to a ce shugabanni wasu daga cikin shugabanni su suke ɗaure kwaya gindi suke business ɗin kwaya wasu daga cikin shugabanni su suke ba wa yaran mutane kwaya don su biya musu bukatar su wanda kuma wannan kwayar duk matashin da ya yi shekara goma abinda expert ke fara expert suna cewa duk wanda ya yi shekara goma yana shan kwaya da kai shekara goma kana shan kwaya sai wanda kai shekara 15 kana shan giya ma'ana ta fuskar lafiya saboda wanda ya yi shekara goma yana shan kwaya ko ya dawo a hanyar daidai sai ga yana magana irin cin kwaya amma wanda ya sha giya in ya daɗe bai sha ba zai dawo nan ba to yanzu an zo ana ba matasan mu kwaya wanda yanzu ne tambaya kowa zai iya ɗaga hannu to shugabanninmu da suke cewa su suna yin abu don talakawa wanda mataki suke ɗauka don a daina kawo ƙwayan nan garin Kano malam ɗalibi faɗa gari na farko da na biyu in za ka yi rating da na uku da na huɗu da na biyar duk 'yan arewa ne state ɗin arewa ne suka zama su ne suka yi zarra a kan shan ƙwaya kuma mu ne muke da addini da nassoshinsa suka hana shan ƙwaya amma shugabanninmu suna kallo kuma wallahi waɗansu masu tsaye da kwaya da za ka sha mamaki shigar su ta mutunci ne komai na mutunci ne don ni a rijiyar zaki an nuna min wani an ce wannan dilan kwaya ne na ce wannan ɗin aka ce ne kai na zo ina da makaranta ta plasta mun hau sama da wani bawan Allah guda biyu sai ga wani ya zo sai suke hira wani ribar sama sai da suke hirar sa sai yake tambaya ke tsawo suna magana musamman yanzu wani hanyar zai bai daina shan kwayar bayan ba ya ce bai daina ba shi ne wannan ɗin ce ai ma wakaci ne kasan bai da hankali to bayan wannan ɗin ya tafi sai shi wanda ya zo wurin na ba a saman sai ke cewa kaga wannan da yake cewa wani ba shi da hankali da shi shan kwaya ya ce to fataucin kwaya yake kawai ɗayan mutane ke musu shi bai ke zuwa ya saro kwayar ya zo ya siyar amma ya ce wanda yake sha bai da hankali to shi a sunanka to gaskiya idan aka kalli wannan matsalolin musamman wannan magana ce ta kwaya wallahi akwai matakan da za mu ɗauka mu haɗa kai da hukuma duk wanda yake shan kwaya yake sai da kwaya a unguwa don mai sha hatsarinsa bai kai mai siyarwa ba mai sha wani in zai sha kila sai ya bar gida amma shi mai sha recruiting mutu yara yake yi yana koya musu don ya samu customer to da haka duk wanda yake shan kwaya yake sai da kwaya a unguwa ɗauke shi ku kai shi ga hukuma sannan ku bi wannan kesin har sai an yi abin da ya kamata in an yi abin da ya kamar su tashi daga goku je wani ya tashi je wani gurin kuma wadannan yan siyasa da kuke gani wanda matsalolin mu gaba ɗaya ta tara akan su wallahi in mu nuna musu da gaskiya ba wallahi ba za su yi abin da suke ba sun yi kaza mun kyale su sun yi kaza mun kyale su sun yi kaza mun kyale su da yawan sun je sun sai da mu sun sai da mutuncin mu to lalle a aikata ya kamata mu ga musu cewa a waye muke ko mu wa mun san me abin da muke yi don matsalolin namu suna da yawa dukkan matsalolin mu wakilan mu su je su wato a tattauna a yi mana maganin su in ba a yi mana maganin su ba lalle mu ci gaba da yaɗa wannan propaganda cewa kowaye lalle lalle a dawo da shi dan al'ummar mu tana buƙatar gyara sannan abu na ƙarshe shine mu dage da addu'a mu dage da addu'a kuma yadda malamin ya faɗa ga Ramadan nan ya zo kin kafin Ramadan mu dage da addu'a ta inda addu'a take da daɗi baka buƙatar sai wani ya ma hanya yawa in kaji an ce sai an yi ma hanya to an bi wata hanyar addini ba addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ta yi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i ila da'a fam yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yashkurun dan haka na farko wato mu jage da addu'a kuma kun san Allah bai kare alƙawari fa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni kuna roƙona ni kuma zan amsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin al-adab al-mufrad yake cewa man lam yas'al Allah yaghdab alayhi duk wanda bai roƙon Allah Allah fishe shi da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisi inda zaki addu'a Allah zai karba ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko ya baka ainihin abin da ka roƙa ko ya tunkuɗe ma wani bala'i ko kuma ya ajje ma wannan abin sai ka je aljanna to da haka lalle mu dage da addu'a mu yi alƙunuti lalle Allah madaukakin sarki zai amsa mana amma wallahi wallahi makiyan mu sun samu a gaba kuma ta hanyar yan siyasan mu aka samu a gaba me yasa nake kan yi su saboda ba sa check and balance sun tabbatar abu cutar mu ne amma tunda an ba su kuɗi sun riga sun yi shiru sai yan kaɗan daga cikin su akwai wani indimi dole indimi za ka mai addu'a ta alkhairi ka ce Allah ya saka masa da alkhairi duk abin da ya taso zai cuci yankinsa ko zai cuci arewa indimi zai fito ya bayani ya ce bai yarda ba a Kano ina yin indimi ba mu da sanatocin ne a Kano ba mu da rais ne a Kano ba mu da wato shugabanni ne a Kano ina sarakunan mu duk wannan rigimar sarauta ba ita ya kamata a ai rigimar kwato yankin talaka shine abin da ya kamata a yi amma dan an zo ana rigima anan to ne rigimar da ya tsara ba abin da ya tsara wa'annan talakawan a kwatin mutunci shine abin da ya kamata rais mu mutuna wakilcin mu ba sanatocin mu mutuna wakilcin mu ba to kuma dukkan yankin arewa abin da ya kamata a yi kenan duk abin da yake haƙƙin mu ne a ba mu kamu yanzu abin da ake mana za mu ɗan kudi ɗan kudi su yadda za mu su yadda to mu me yasa za mu yadda me yasa za mu yadda ba wani rigima ba tashin hankali amma duk wata hanya da doka ta yarje mana mu nema lalle mu nema shi yasa wanda bai da kati na zaɓe ka je kai katin zaɓe wannan zaɓen mu waye ba ruwanmu da wata APC ba ruwanmu da wata PDP ba ruwanmu da wata NNPP ba ruwanmu da wata ABGA a'a kai dan takarar waye kai kai din waye kai sai mun yi attention ka kai waye kai ya me ka taso kake yi ko ba za mu taɓa yadda a samu wani mutum guda ɗaya ce mana wannan shi zai mana takara kaza wannan shi ma ba za mu yadda ba a'a mu za mu yi attention mutum da kanmu wannan ya cancanci mu zaɓe shi to lalle mu je mu zaɓe shi wannan bai cancanci mu zaɓe shi ba ko ɗan gidanmu ne kai ko ni na haife shi wallahi tallahi ba za mu zaɓe shi ba za mu taɓa zaɓa ba to wannan shi ake bukata zaɓen da zaka kasancewa Allah ya tambaye ka mu zaɓi mutane daga tattu wanda za su wakilce mu mutanen da ba mayin kuɗi ba mutanen ba waɗanda za su iya zubar da mutuncin talakawa zubar da mutuncin su ba akan kuɗi a mutanen da za su yi abin da ya kamata don yankin mai zauna lafiya yanzu Allah ba za ku itinawa da gani na abu ba Allah ya ji kanka da rahama da shugaban ƙasa ya yi rigima akan manufofin yankinsa ko kalli irin su Bukola Karake da shugaban kasa ke rigima amma yanzu ka taɓa gajin wani House of Representatives ko wani Senator shugaban kasa ya ce tax reform bill sun ce a'a shugaban kasa ya ce kaza sun ce a'a an kawo a mafitan sun ce a'a duk abin da ya kawo daidai ne sai 'yan kaɗan daga cikin su to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari. muna roƙon Allah tabaraka wataala ya ba mu wakile na gari amma nan ne mu daje da addu'a cikin Ramadan din nan duk wanda burinsa ya tozartar da arewa Allah ya tozarta shi duk wanda burinsa ya wulakantar da mutanen arewa Allah madauki sarki ya wulakanta shi duk wanda burinsa shine ya samu mulki dan ya samu kuɗi ba dan ya wato dauki responsibility da yake kanta ba muna roƙon Allah madauki sarki ya hana shi biyan bukatarsa Allah ya yanto arewa Allah ya yanto arewa Allah ya yanto arewa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi